أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 36040455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma @yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 16 ga watan Muharram na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 14 ga watan Agusta na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad San Umar Jallimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake nan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana Anas Sajjar Sasan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kyautatawa wani abu ne wanda yake da kima ƙwarai da gaske da daraja da muhimmanci a rayuwar ɗan adam idan aka ce kyautatawa shine kai abin da zaka kyautata ma wani ka daɗaɗa masa ka sa masa farin ciki ka raba shi da damuwarsa ka taimaka masa akan abin da yafi ƙarfinsa wannan duk yana ƙarƙashin abin da ake cewa kyautatawa tuman da ya kyautata yana da babban matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara a alqur'ani gurare daban-daban akan mahimmancin kyautatawa da matsayin masu kyautatawa a gurinsa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa kaga abu na farko da zaka samu ƙarƙashin kyautata ma wasu shine ka samu soyayyar Allah subhanahu wata'ala inna Allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa babu wani abin da dan adam zai samu ya more yayi farin ciki da shi kamar ya samu soyayyar Allah subhanahu wata'ala soyayyar Allah ita ce gaba kuma ga dukkan wani mai hankali da ya san abin da yake yi ba fitukarsa a duniya shine ya samu soyayyar Allah idan ya zanto a duniya idan aka ce yau ga wannan sarkin garin ku ne yana son ka zaka yi murna zaka ji dadi ko a ce wannan gwamnan jihar ka ne yana son ka zaka ji murna kuma za a taya ka murna haka nan a ce wannan shugaban kasar ku ne yana son ka to babu shakka wannan zai faranta maka rai sosai kuma zaka ga cewa kana cikin wani yanayi da wato zaka ji dadinsa sosai to ballantana kuma a ce rabbul izza rabbul alamin ubangijin halittu duka shine yayi shelar ta cewa yana son ka idan ka samu soyayyar Allah subhanahu wataala ka samu dukkan wani abin da kake so kuma ka samu soyayyar kowa in Allah subhanahu wataala ya so ka to komai ma zai zo maka da sauki idanilta minkal wudda fal kullu hayyun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu idan na samu soyayyarka to komai ma mai sauki ne da duk abin da yake bayan kasa shi ma kasa ne to kaga abu na farko da zaka samu daga karkashin kyautatawa bayan Allah shine Allah zai soka idan ya soka kuma zai sanya soyayyarka cikin zukatan bayansa na kwarai duk mutanen kwarai mutanen arziki za su soka kamar yanda Allah subhanahu wataala ya soka mala'ikun Allah su soka bayan Allah na kwarai a sama ko a ƙasa duk su soka sannan abu na biyu kyautatawar da zaka yi wa ƴan uwanka wani abu ne da zai ƙara kusantar da kai ga rahmar Allah subhanahu wataala Allah yana cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahmar Allah kusa take da masu kyautatawa idan zaka samu zaka kyautata to wannan yana sawa ka zanto kusa da samun rahmar Allah mafi girman rahama ta Ubangiji subhanahu wataala tace aljanna da kuma ganin fuskar sa wanda yake wanda take mafi karamci. Don haka kaga wannan abu na biyu shi ma wani abu ne wanda zai sa ka kaji cewa kyautatawa mutane wani abu ne wanda yake ba kankani ba. Sannan abu na uku, kai ma Ubangiji subhanahu wataala zai kyautata maka, zai kyautata maka a rayuwarka, zai kyautata maka akan karan kanka, zai kyautata maka a dukiyarka, zai kyautata maka a iyalanka, zai kyautata maka a dukkan lamuranka. Allah subhanahu wataala yana cewa hal jazaul ihsan illa al ihsan, shin akwai sakamako na kyautatawa in ba kyautatawa ba? Wato yayin da zaka kyautata, kai ma Allah subhanahu wataala zai kyautata maka. Wannan shi ma wani abu ne da rai yake kwadayi kuma yake hakurin ya samu kyautatawa ta Ubangiji subhanahu wataala a cikin lamuransa duka. Sai daga cikin wato amfanin kyautatawa shine samun taimakon Ubangiji subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi, Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawan yana cikin taimakawa dan uwansa. Saboda haka mu dauki kyautatawa wani abu ne mai wato muhimmanci kwarai da a cikin rayuwar mu. Mu guji a rika fada mana cewa wani bai kyauta ba, mummunar shaida ce, za ta bar tasiri mummuna a rayuwar mutum tsakaninsa da mutane da kuma tsakaninsa da Ubangijinsa. Mu shiga cikin tawagar waɗanda Allah subhanahu wataala zai so mu, shiga cikin tawagar waɗanda za su samu kusanci da Allah subhanahu wataala, mu kasance cikin tawagar waɗanda Allah zai kyautata musu, mu zanto cikin tawagar waɗanda Allah subhanahu wataala zai taimaka musu a yayin da suke buƙatar taimako. Allah ya sa mu dace.
Amin suma amin. Mala Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam shine yake kula da maraya. To a cikin dukiyar marayan akwai kuɗi a account da ya bude masa. Idan yana da bukatu yakan cira wasu kuɗaɗe a ciki a matsayin rance. Idan ya samu kuɗi, wato ya samu sukuni kuma sai ya mayar masa a cikin asusun nasa. Shine ke tambayar malam shin hakan ko yana da laifi?
Baya halatta mutum ya sarrafa dukiyar maraya ba ta hanyar da take maslaha ga marayan ba. Allah subhanahu wataala ce wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan, kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau, ba ma ta hanya mai kyau ba. Idan aka ce ga wata hanya mai kyau, in ka kusanci dukiyar maraya za a samu wata kyakkyawan sakamako, ga wata mafi kyau, to mafi kyau din ya kamata ka dauka. Saboda Allah subhanahu wataala ya haramta kusantar dukiyar maraya ba ta hanyar abin da zai gyara wa marayar dukiya ba, ya haɓaka wa marayar dukiya, ya tsare wa marayar nan dukiyarsa. Allah subhanahu wataala yana cewa yas'alunaka 'anil yatama, ce qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih walau sha Allahu la'anatakum. Allah subhanahu wataala yake cewa suna tambaye ka game da marayu, Allah ce qul, kace islahul lahum khair, a gyara musu shine alkhairi, gyara musu tarbiya, gyara musu dukiyarsu, a kula da dukiyarsu yadda za ta zama ta haɓaka ba yadda za ta rika ci baya ba. Saboda haka mutum wanda Allah subhanahu wataala ya sanya dukiyar maraya take karkashin sa, saboda shine wato ubansa, abinan dan uwan mahaifinsa ko kakansa ko wasiyi wanda babansa ya yi wasiyya da ya kula da dukiyarsa, baya halatta ya rika sarrafa dukiyar marayan nan ba akan abin da zai taimaki marayan ba. Kada ya ce zai rika dauka bukata ta tashi yayi amfani da shi ya mayar masa, wannan ba daidai bane, wannan maslahar kansa ce shi, ba maslahar maraya ba. Amma ya dauka yayi kasuwanci misali da ita, abin da aka samu ya dauki kasansa wanda ya dace da shi, shi ma ya kamata ya zanto kasan da zai dauka ba wai shine kawai zai gaban kansa yanke kansa ba. Zanto akwai waɗanda suke masu hankali, masu tunani, masu adalci, masu amana, za su ce to wanda zai aiki irin naka ya kamata ya zanto yana daukan kaso kaza daga cikin abin da aka samu na riba. To wannan babu laifi, kaga wani abu kai da dukiyar marayar da shi marayan zai karu, kai ma kuma ka samu wannan. Ko abin da ya zanto na buƙatar shi marayan ne yasa ka taba dukiyar sa kamar baya da lafiya baka da dukiyar da kai zaka taimake shi da ita amma yana dukiyar da za a yi masa magani ka dauki wani abu daga cikin dukiyar marayan nan ka bashi kai masa magani ko kuma a'a baka da karfin ciyar da shi amma yana da dukiyar da za ka hada da taka ku ciyar da juna wannan duk babu komai wannan yana cikin wa'in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuka yi tarayya da su wato a cikin abinci ko abin sha ko gurin zama misali zan to gurin da kake zaune haya kake biya baka da karfin da zaka biya amma in kuka hada kai da marayar da wani kaso daga cikin dukiyar sa shi ma anan yake zaune to wannan duk babu laifi amma wata maslahar ka kai kadai ka dauka ka mayar kai kasan ka dauka kai kasan ka mayar to wannan yana da hatsari kwarai da gaske domin in ka ki mayarwa ba wanda zai tilasta maka ko ka dauka wani abin ya faru ba wanda ya sani kai kasan abin da ya faru to shi yasa Allah subhanahu wataala tun farko ya datse wannan damar yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan a hanyar da tafi mafi kyau hanyar da take mafi kyau kuma ita ce hanyar da take da maslaha hanyar da take tattare da maslaha ga shi marayan ba maslaha ga shi wanda dukiyar take hannunsa ba
da'am to sai wannan shi kuma yake cewa mala yana da aboki wanda mahaifinsa ya rasu to shine ya dauki alwashin kullum zai dinga zuwa kabarin sa yana masa addu'a to sai shi yake ga abokin nasa cewa zuwa kabarin sa yana da kyau amma ita addu'a ko daga ina yayi masa za ta riske shi ba sai ya rika zuwa kullum din ba to sai shi wancan yake cewa yana ganin idan ya je baban nashi yana sanin cewa ya ziyarce shi shine yake tambaye mallan yawan zuwan yana da amfani ne kuma idan mutun ya je wajen wani ziyara a kabari shi ma mutun yana sanin cewa an zo wurin sa
a ziyarar maza zuwa makabarta ba ta da wani gaidi ba ce su ziyarce su yau ba ka su ziyarce su gobe annabi cewa yi qad kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah ada na hana ku ziyarar makabarta amma yanzu ku ziyarci makabarta don za su tuna muku lahira saboda ba a takaitawa mutun kwanakin ziyarar makabarta ba tukar dai zai je da manufar ta tuna masa lahira ya san cewa shi ma wata rana ne makomarsa wannan ya sa masa tsoron Allah a cikin zuciyarsa wannan babu laifi waɗanda aka hana yawan ziyarar su makabar su ne mata su kuma saboda rashin wato dakiyar su da suke da ita a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya ce la'anallahu zawaratul qubur Allah ya lanci mata masu yawaita ziyarar makabarta amma ba maza ba to amma cewa idan ya ziyarce shi yana sanin yazo wannan babu wata hujja akai akwai maganganu daban-daban na malamai da suka yi ta yi da wasu kissoshi da Ibn al-Qayyim ya kawo su a cikin kitabin Ruh littafin ar-Ruh nashi amma babu wani abu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake nuna in ka je makabarta wanda suke kwance a cikin kabari suna sanin ka je babu wannan sai kissoshi kawai da mafarke na wasu da suka yi ta bada labari wannan alamul gaibi ne duniya ce ta gaibi babu wanda zai iya tsinkaye akan ta sai da wahayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin kansa da wahayin da Allah subhanahu wataala ya masa cewa idan an masa sallama Allah yana dawo masa da ransa ya mayar da kaga yana dawo masa da ruhin sa dan ya mayar da sallamar da aka yi masa wannan ya tabbata a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wa sallama da nassi amma haƙƙin wani wanda ba annabin Allah ba ayi da awar cewa shi ma yana samun wannan to kaga wani abu ne da yake kutse cikin sha'anin gaibu wanda baya dacewa rashman bil gaib ne jifa ne cikin sha'anin gaibi wanda kuma wannan ba zai yi wasai da wahayi
to sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum mallam ya zakkar amfanin gona take shin koda buhu daya mutum ya samu na amfani sai ya fitar da zakka kuma zai iya baiwa dan uwansa kamar kani ko yaya ko mahaifiya sannan mutum ko kuma mutum zai iya rabawa kwano-kwano ya ba wa mutane daban-daban
ba a yin zakka sai ta kai ausuki biyar wato sa'i sa'i 300 sai ta kai sa'i 300 sannan take zakka take hawa a kanta buhu ɗaya ba zai kai wannan ba buhu ɗaya bai kai wannan adadin ba saboda ka ba a fitar wannan zakka amma da zai kai buhu 7 zuwa 10 to wannan zai iya fitar masa da zakka kuma abinda zai fitar shine idan noma ne na damana wato da ruwan sama aka yi nomar to zai fitar masa da da ushiri wato daya bisa goma na abin da ya noma a buhu goma zai bada buhu ɗaya misali idan kuma noman rani ne to zai bada nisful ushiri wato zai bada kaso 1 bisa 20 na amfanin gonar da ya samu wato a buhu goma zai bada rabin buhu
to ne kice mallam assalamu alaikum yana son bayani kan mijin da ya saki matarsa saki uku ba a lokaci ɗaya ba sai ta yi wani sabon auren to bayan wani lokaci sai ta buƙaci wancan sabon mijin nata ya sake ta sai ya ce sai ta biya shi kuɗin sadakin sa to sai shi kuma tsohon mijin ta ya biya kuɗin da niyyar din ta gama idda shi kuma za ta koma gidansa shine yake tambayar mallam shin hakan yayi yana buƙatar ƙarin bayani
to ina jin tambayar farko akwai ƙarishin ta na cewa zai ba wa mahaifinsa da ƴaƴansa ko da ƴarsa ne mahaifi ya ce ko mahaifiya
mahaifiya da kani ko yaya
da kani ko yaya mahaifiyarka idan tana ƙarƙashin kulawarka kai kake ci da ita saboda babu mai kula da ita mahaifinka baya da rai ko ba shi da ƙarfin da zai kula da ita kai kake taimaka musu da abinci to ba halatta ka ba su zakkarka domin suna ƙarƙashin ciyarwarka duk wanda yake ƙarƙashin ciyarwarka ta wajibi wanda yake ƙarƙashin ciyarwarka ta wajibi to baka ba shi zakka domin ka ba shi zakka kanka ka taimakawa ka ba shi abinci dan ka ce ya ci wannan kai ba sai ka ba shi naka ba to ka sauke kanka wannan nauyi ne amma idan ya zanto ba a ƙarƙashin ciyarwarka suke ba mahaifinka yana ɗaukan nauyin kansa yana da ƙarfinsa ka ɗauki wani abu ka ba mahaifinka na zakka ka ba mu komai na ba ƙarƙashin ciyarwarka take ba haka nan in ka ɗauka ka ba wa ƙanwarka ko ƙaninka ko yayanka wanda shi ma yake cin gashin kansa ba kai ne mai ɗaukan nauyin cinsa da shansa ba to shi ma wannan babu komai don ka ba shi wani abu daga cikin zakkarka
to sai wannan tambayar wanda ke cewa yana son bayani kan mijin da ya saki matarsa saki uku
na'am mutumin da ya saki matarsa saki uku ta je ta yi wani auren sannan kuma ta nemi a sake ta shi kuma wancan mijin ya ce sai ta mayar masa da abin da ya kashe shi kuma tsohon mijin ta ce zai mayar in ya so daga baya su zo sake yin aure wanda ba zai haramta musu aurensu ba ba zai haramta musu aurenta da mijinta da tsohon mijinta ba dan ya biya kuɗin da za ta biya wancan huli'i abin da aka hana shi ne mijin nan ya haɗa baki da ita matar afuwan da ya haɗa baki da shi mijin na biyu akan cewa za ka auri matata da na saki uku idan ka aure ta bayan ta tare zan dawo maka da kuɗin ka sake ta in aure ta in suka yi haka to auren bai yi ba na farko bai yi ba na biyu da za su sake shi ma ba zai yiwu ba amma idan shi mijin na biyu ba shi da wata alaƙa ta haɗin baki da mijinta ba shi da alaƙa ta haɗin baki da ita na cewa zai aure ta ne don ta koma gidan mijinta ba wani haɗin baki da aka yi da shi miji na biyu illa iyaka shi ya yi aure kamar yadda kowa yake aure daga baya wannan abin ya taso shi kuma wancan ya samu dama ya biya kuɗin aka yi saki wannan baya hana musu aure tsakaninsu amma da a ce sun akwai haɗin baki da shi miji na biyu ko dai ya haɗa baki da mijin farko tsohon mijinta ko kuma ya haɗa baki da ita akan zai aure ta ne don ta dawo ta koma ga mijinta na farko wannan auren da za su yi bai yi ba sannan shi ba wancan da za a koma ba zai yi ba
to sai wannan yake cewa mallam menene hukuncin auren da aka daura a cikin jahilci alhalin idda ba ta kare ba ma'ana matar jini biyu kawai ta yi bayan shekara 17 sai matar ta ji karatu cewa babu aure akan idda shin yaya za a yi a yanzu kuma menene matsayin ƴaƴan da suka haifa
idan aka samu aure bisa rashin sani idda ba ta kare ba aka yi aure bisa rashin sani sannan daga baya aka gano cewa ai iddar mijin farko ba ta kare ba to wani aure ya dakata kenan daga lokacin wato auren ya bace ki tunda da ban can auren ba yi waye ba auren daga lokacin da aka san wannan to aure babu shi za ta je ta kammala iddarta ta mijin farko da bata yi ba da bata gama ba sannan ta dawo kuma ta yi idda ta wannan namiji na biyu da suka yi aure ba bisa ka'ida ba sannan in ta gama idda babu laifi dan ya sake aurenta shi miji na biyu wannan kuma ƴaƴa da suka haifa duk ƴaƴansu ne za a danganta su zuwa ga ubansu kuma za su yi gado tsakaninsu da ubansu saboda ba abin da aka yi shi bisa abin da aka yi shi bisa kuskure ba bisa ganganci ba.
Sai wannan take cewa mallan shin matar da ba ta da miji za ta iya yin layya da rago daya a madadin kanta tare da iyalan gidanta kamar yadda namiji yake yi?
Ba abin da zai hana shi, da mai layya ba wace aka yi sai miji ne zai iya yin layya ba. Mace ma in tana da halin yin layya za ta iya yi, kuma za ta iya musharaka, wato ta shigar da wanda duk take so daga cikin iyalanta a wannan ladan.
Shi kuma ne yake cewa ya fara yanke farce ne sai ya tuna bai yanka ba, amma kuma sauran waɗanda aka yi sallar idi tare da su duk sun yi yankan. Shin yaya matsayin wannan al'amarin?
Shi kenan, ba sai yankan ba, da alama da ai tunda an yankan sai yankan, in aka yankan ya karasa yake farcensa. Shi yanke farce ba wai mutum laifi yayi ba dan yanke farcensa, dama sunna ce. Idan in kai haka ka samu ladar wata sunna, in ba kai ba kuma ba wai laifi kai ba. To tunda har lokacin yankan yayi shi kenan, sai ka yanka ka ci gaba da yanke farcenka, ba wani abu.
Wannan kuma yake cewa wanda yake karatu a cikin masallaci kuma wasu suna surutu a cikin masallacin, shin yana da laifi zai yi kuma bar karatun?
Baya dacewa inda ake hayaniya mutum ya zo na karanta Alkur'ani, domin shi Alkur'ani ana son mutum ya karanta shi gurin da za a saurari karatunsa. Idza quri Alkur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dacewa in ana karanta Kur'ani, ko in an karanta Kur'ani, fastami'u lahu, to ku saurare shi, wa ansitu, ku yi shiru domin ku samu rahama. Sauraka in ya zanto guri ana hayaniya, ana kakaci, baya dacewa kai kuma ka zo ka sa, wato ka sa karatu Alkur'ani a gurin, wannan bai zama da kwai ladabi ba. Amma su waɗanda za su riƙa hira suna ɗaga murya a cikin masallaci, su ya kamata a yi wa magana, don ba gurin kakaci ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kakaci a cikin masallatai. Iyyakum wa haishatil aswaq fil masajid, nace na hane ku da irin hayaniyar kasuwanni a masallaci. Ku zo kuna hayaniya kamar a kasuwa, wannan baya halatta. Saboda haka su ya kamata a jawo kunne akan cewa wannan masallaci ba gurin hayaniya ne, guri ne na zikirin Allah da ambaton Allah. Kar su hana wa mutane karatun Alkur'ani kan abinda suke yi wanda ba daidai ba. Da haka ba wai shi kenan a kyale su ba, shi kuma ya fasa karatun Kur'anin, a yi musu magana don su dakata, shi kuma ya ci gaba da karatun Alkur'anin. In wasu ne wanda suka fi ƙarfinsa, to shi kenan ya sake guri gare ya fita waje ma inda babu hayaniyar ya karatun Alkur'ani, don ya zanto ya samu kiyaye dokar Ubangiji subhanahu wata'ala wajen karanta littafinsa.
To wannan ma tambayar kusan makamancin wannan ce, amma shi cewa yake ya halatta mutum ya yi zikiri a wajen da ake sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe?
Duka gurin da yake ana hada, wato ana yin wasu abubuwa da suka shafi saban Allah a gurin, bai kamata kai ka je ka zauna gurin ba ma har ka ce za ka yi zikiri. Da guri ne wanda yake shaidanu sun halarto shi, za kamata kai ka guji gurin. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin tafiya, sai ya zo ƙarshen dare sai ce zai kwanta, zai dan yi bacci, Bilal ya tashe su. Bilal shi ma sai bacci ya dauke shi, sai aka basu tashi ba, basu farga ba, sai da rana ta fara dukan su, suka fara jin dumin furowar rana. Annabi ya tashi ya ce wa Bilal, ya haka ya ce shi ma bacci ne ya dauke shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu bar wannan guri ne da shaidanu suka halarto shi. Bai yi sallar asubahi a nan gurin ba sai da ya matsa gaba, saboda ya ce wannan guri shaidanu sun halarce shi. Saboda in guri ya zanto guri ne da shaidanu suke halarta, to ka gujewa zama a gurin ma ballantana har ka ce za ka yi zikiri kai kuma a wannan guri.
To ne yake cewa assalamu alaikum malam, menene matsayin kunna lasifika a sallar isha'i lokacin da aka hada ta da magariba saboda ruwan sama? Kasancewar wasu daga gida suna bin sallar da kuma mata, yin sallar da ita shi yafi kuka idan za a yi a kashe ta?
Yawanci waɗanda gidajensu suke kusa da masallatai suke jin abin nan, suna gane cewa an haɗa ruwa, haɗa sallah. Saboda ita haɗa sallah wani dalili ne da take da shi mabayyani, wato shi ne ruwan sama ko haɗowar hadari. Wanda yake cikin gida ma zai san cewa ana ruwan sama ko an haɗo hadari ya haɗo. Saboda yawanci makota masallaci suna gane cewa masallaci suna haɗa sallar magariba, sun gama jin sallar magariba yanzu nan, suka ji an yi ikama, an tashi wata sallar, za su fahimci cewa to masallaci suna haɗa sallah. Duk yawanci wannan fiqihun baya kasa, ba a jahiltarsa. mutane ba su jahilta sa don haka ga a dalilin wannan ba aka ce sai sun kashe loudspeaker ba don kada a bi su sallah ta cikin gida saboda za su san cewa hada sallah suke kuma hada sallah ga waɗanda suke cikin masallaci ruwa ya taso wannan wani abu ne na sunna sai dai ko wata kila ya ce ai tayo matan su ta cewa su ma za su iya hada sallah to ita ma ce ai ba a yarda ta rika bin masallaci da gidanta ba gidanta za ta yi sallah ta cika in za ta je masallaci sai ta je mata annabi sallallahu alaihi wasallam duka gidansu yana cikin masallaci amma tafiya masallaci suke ba daga gida suke bin sallah ba saboda haka ita asali ma ba a yarda ta yi sallar ta hanyar bin masallaci daga loudspeaker ba ballantana a ce za ta hada ita ma tunda ta ji suna hadawa
to wannan take cewa mallam tana yin azumin litinin da alhamis ne to sai litinin ta zo mata a cikin ranakun yanka har ma ta dau azumin bata san cewa ba a yi a ranakun yanka ba sai da dan uwanta yazo yake gaya mata to shine take tambayar mallam ya matsayin wannan azumin da ta yi
o tana nufin ayyamut tashriq wato kwanaki wato kwana uku bayan sallah eh waɗannan kwana uku bayan sallah wasu daga cikin malamai suna cewa su ma suna daga cikin kwanakin idi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yawm arafa wa yawm an-nahr wa ayyam at-tashriq iduna ahli al-islam wato ranar arfa da ranar wato ranar yanka 10 ga watan zulhijja da kuma ranakun tashriq su ne uku wato kwanaki sha kwanaki uku bayan kwana na goma wato kwana na 11, 12, 13 yace wannan idin mu ne mu a ahlul islam wato musulmi to haka wasu malami suka ce annabi ya kira su idi shi ma su ma ba za a zumce su ba don wannan akwai sabani na malami wasu suna ganin babu laifi dan ka azumce shi domin ba shine ba wato shi idi ne bittaba saboda sun bi wadancan kwanaki su ci ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranai kun ci da sha ne da ambatan Allah shi yasa suka zama cikin kwanakin idi shi yasa kamar wanda yake azumin kafara an yadda kawai ya sha ranar idin ne wato ranar 10 ga wata amma ranar 11 12 13 duk zai ci gaba da azumin sa to suna ganin kamar irin wannan da ta riga ta dauka ba dole ta karya ba tana iya ci gaba da azuminta babu komai
to sai wannan yake cewa dan Allah yana neman karin bayani game da hadisin da yake cewa walil aqabi minan nari
hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim da wasu hadisan sunna littafan sunna ruwaito shi daga hadisin abdullahi ibn amr da hadisin aisha radiyallahu anha da hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa walil aqabi minan nar dalilin hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya sun taho da sahabbai sai ya zanto sallar la'asar ta gabato har tana neman ta fita to shikenan sai sahabbai suka rika sauri wajen alwala domin kada sallar lokacin sallar la'asar ya fita ba su yi sallah ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya sami suna alwala amma suna shafar kafafuwansu maimakon tsaya su wanke kafa sosai sai su shashafa da ruwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi shela cewa wailul aqabi minan nar bano ya tabbata ga dugadukai daga wuta wato bano azaba ta tabbata ga dugadugai daga wuta wato ku tsaya ku wanke kafafuwanku sosai kada ubangiji subhanahu wataala ya kama ku da sakaci har ya azabta dugadugankun da kuka bari da lama saboda hadisin yana nufin kyautata alwala musamman wanke kafa kada mutum yayi abinda zai bar wani bangare na jikinsa ba na gurin farilla ba tare da ya samu ruwa ba saboda gaggawa saboda sauri ya kyautata in ba haka ba yana wannan sakaci to zai zanto yayi abinda Allah subhanahu wataala zai iya azabta wannan gabar da ya bar laba a jikinta da wutar jahannama
to sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam gunarsu ta kai kusan kilomita 25 daga gida yace suka yi kasaru maimakon cika sallah yace wani lokacin kuma idan suka yi aiki suka kai kamar karfe 2:30 na rana suka hada azhar ma da la'asar sannan su tafi gida shine ke tambayar shin hakan da suke yi suna kan daidai
ba daidai suke yi ba shi kasaru ana yin sa ne ga matafi wanda yayi tafiya abinda ake cewa safar bulaguro Allah yana cewa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. In kun yi tafiya a bayan kasa ba ku da laifi ko ba laifi akan ku ko takaita salloli wato mi raka'a hudu ku takaita ta zuwa raka'a biyu. Sauraka abinda ake cewa safar a al'adance, abinda za a kirawo shi bilaguro a al'adance, wannan shi ake yi wa sallar kasaru, amma tafiyar da ba a kiranta bilaguro, komai nisanta ba a yi mata kasaru. Mutumin da ya yi tafiya a cikin gari, cikin garinsa ne, amma tafiyar da nisa daga farkon gari zuwa ƙarshen gari tafiya ce mai nisa, kilometers ne da yawa, daga farkon Kano ta arewa zuwa Kano ta kudu za ka tafiya ce mai nisa, sai daga can ƙarshen Bacirawa ka ce za ka je can wajejen ƴan lemo misali, kaga tafiya ce mai nisa, amma da a cikin gari kake yinta, to nan ba za ka yi kasar ba dan nisanta ce kilometers ne masu yawa kai mata kasaru. Haka nan mutumin da ya fita gona bayan gari, ya fita gonarsa, gonar sana can ciki ya yi tafiya doguwa har ya isa gona, wanda ba a cewa ya yi tafiya ko gida aka je za a ce ina wani ce ya tafi gona, ya tafi zagaye, ba a cewa ya yi bulaguro, don sana ka ce ya yi bulaguro to wani abu ne shi kuma daban. To don haka mutumin da zai yi tafiya komin nisanta in dai ba sunanta safar ba, to ba a yi mata kasaru. Kamar misali mafarauci ne ya fita bayan gari neman farauta, yana tafiya har ya shiga cikin tsallake jihar su ma ya shiga wata jihar, amma ya bi zomo ne ko wata barewa yana kokarin ya kammata ta yi ta jan shi a tafiya har ta kai shi ma wata jiha don ya samu ya kamo ta, to wannan baya kasaru saboda ba bulaguro yayi ba. Saboda ka tafiya mai nisa ba ita kisa ai bulaguro ba, bulaguro ba ita ake kira bulaguro ba, bulaguro shine abinda a al'adance za a kira shi bulaguro. Ka tashi ka tafiya inda ka tambayi iyalanka ina wane ce ai wane yayi tafiya, ai wane yayi tafiya, to wannan ita ce ake wa kasaru. Saboda ka dan ka fita bayan gari ka shiga gona kuma gonar ka tana can kuriya can ciki, kai lissafa tafiyar dana dan nisa, to wannan baka kiranta safar, haka ba za ku yi sallar kasaru ba ballanta na har ku hada salloli.
To sai wannan tambayar ita kuma take cewa mallam yana ganin waɗanda suke kiwon kifi suna samun mushan kaji su baiwa kifayen kuma saboda su ci, shi ne ke tambayar shin ya dace a baiwa kifayen nan mushan kaza ko wani abu da ya haramta?
Babu laifi dan sun bawa kaji mucin kaza, kai aka haramta wa cin mushe ba kajin ba, kaji kifi kai ba kifi ba, kai aka haramta wa cin mushe ba kifi aka haramta ki mushe, kifi dabba ce babu wani taklifi a kanta, ba Allah bai bata wani umarni da hani ba. Sannan kuma da abinda ya shiga cikin kifi ya ci shi to ba shi ne zai fi dawo ba, ya canza yanayi zai yi abinda ake cewa istihala, zai tashi daga yanayinsa ne ya koma wani yanayi ya koma kifi, sai kuma an halatta ga maka kifi, to duk abin da ya canza daga yanayinsa ya zama wani abu daban, to shikenan wannan ya halatta a yi amfani da shi. Kuma in ka ci shi ba za a ce ka ci wancan abin ba, ba wanda zai ce ka ci mushen kaza dan ka ci kifin da ya ci mushen kaza, dan ka yanka shi ba kaza za ka gani ba, ba naman kaza za ka gani, naman kifi za ka gani, ma'ana ya rikida ya dawo kifi, to kuma kifi an halatta maka cinsa, saboda haka babu komai. An ba ta mushen kaza, an ba kifi mushen kaza ya ci ya girma, wannan babu wani abu.
To ne ke cewa mallam wani uba ne kafin ya rasu da kwana uku yana cikin asibiti, sai ya tura wa wani abokinsa kuɗi ya ce idan ya rasu a bawa babban ɗansa namiji da ƙaninsa da kuma ƴarsa mace, amma ita ba shi take bin sa, ya ce to bayan ya rasu sai mutumin ya bugo ya faɗa musu, sai lauyi suka ce ai tunda yana kan gadon mutuwa ya faɗi wannan batu ba za a ba su ba. Ikita kuma dama ya kama shago ga dan babban dan nasu kenan, kuma kudin yana nufin yaron ya saka kaya ne a ciki ya fara sana'a, shin menene matsayin wannan?
Wannan gaskiya suka faɗa, wanda yake kan abin din shimfidar mutuwa baya wasiya, kuma afwan baya kyauta ko ga dansa ko ga wani, zai iya yin wasiya amma wasiya kuma za ta shafi mai gado ba, wanda yake cikin magada wasiya ba ta shafe shi ba, amma a cikin wannan yanayi yawan tasarrufi to ba a zartar da shi. kamar wacce take bin sa bashi wannan za iya bayanta dan shi bashi dama yana cikin abin da ake cirewa kafin ma araba gado dan haka za iya bayansa amma wata kyauta da yaso yayi wadansa to ba zai yi masa kyauta ba yana cikin wannan yanayi na halin mutuwa wato yana kan shimfidar mutuwa saboda haka wannan ba zai zartu ba abinda suka faɗa daidai ne zai koma cikin dukiyar gado ne a yi rabon gado sannan abin da aka bashi sai ya zuba kayan a cikin kantin
to sai wannan kice malam barayu ne maza su uku aka raba musu gadon su to sai aka hada musu kudin su aka saya musu gida na kimanin naira miliyan 1 to ragowar kuma aka saya musu gona guda biyu da suke nomawa gidan sai aka zuba yan haya kudin ake raba musu suna biyan bukatun su shin malam ya zakar su za ta kasance
ba za a yi wa gidajen zakka ba haka nan gonar da ake noma ta ita ba za a yi mata zakka ba illa iyaka abinda aka noma na kayan amfanin gona shi wannan kaga za a yi masa zakkar kayan amfanin gona ne amma ba ita gonar ba kuma su gidajen da ake haya a cikin su ba
to shi kuma yake chamalan shi ya kasance maraya ne yana da kimanin shekaru 23 yana kuma yankin da ake samun kashe-kashe a yankin arewa hakan yasa yaban Najeriya ya koma kasar Libya yace to yanzu haka ya halatta ya shiga teku zuwa yankin Turai domin samun aminci da kuma rayuwa mai inganci
kai zai samu aminci da rayuwa mai inganci dan ya tafi kasar Turai waɗansu suna can suna kuka da yadda rayuwarsu ta zama musamman ta fuskar addinin su suna sanya ya ma za su gudu su dawo cikin ƴan uwansu su samu su bauta wa Allah yadda ya kamata yawanci sukan je can su zama kamar bayi a yi tar amfani da ƙarfin da Allah ya ba su da ƙuruciyarsu ana tara arziki su kuma wanda suke samu bai wuce abin da za su ci su sha ba a haka rayuwar za ta ƙare a tsofai-tsofai ba tare da sun tsirara wa kansu wani abu ba sannan baya ga haka su samu kansu a cikin fitintinu na badala neman mata da shaye-shaye ta haka su lalace addinin su ya lalace kuma duniya ba ta samu ba da yawa daga cikin waɗanda suke yin hijira ko su yi gudun hijira haka suke tsintar kansu a can in mata ne kuma ƙarshe su bige da karuwanci a sa su cikin harkar karuwanci ƙarfi da yaji sun ki ko sun so da yardar su ko da rashin yardar su da za a hana musu ci da sha in ba ta wannan hanyar ba saboda ka wace rayuwa da zaka samu mai inganci matukar dai ka yi rayuwar da addinin ka ya salwanta kyawawan ɗabi'unka da kyawawan al'adunka duk suka lalace babu wata rayuwa mai daɗi da zaka samu ka haƙura ka zauna tare da ƴan uwanka ku roki Allah subhanahu wataala ya buɗa muku hanyoyin samu a inda kuke Allah subhanahu wataala in ya so ya azurta ka a duk inda kake zai azurta ka shine mai bayar da arziki in kuma ya so ka rayu cikin rashi ko ina ma ka je haka za ka zauna a cikin rashi baya ga hatsarin da yake cikin shiga teku da dama waɗanda suke shiga tekun nan ƙarshe sukan mutu a cikin ruwa wato jiragen da suke ɗaukan su yawanci sukan yi hatsari a cikin jirgin ruwan akwai sanda akan iya samun wata igiyar ruwa ta taso su waɗanda suka karɓi kuɗaɗensu za su ƙeratar da su sun shirya wa kansu kwale-kwalen da za su fita daga cikin jirgin su gudu su bar mutanen nan ƙarshe mutanen nan haka za su halaka kullum fitar da gawawwaki ake daga cikin manya-manyan tekuna na duniya na 'yan gudun hijira ƙoƙarin wai su shiga cikin ƙasashen Turai domin wai su samu rayuwa mai daɗi Allah subhanahu wata'ala yana cewa la tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kawunanku cikin halaka Allah yana cewa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunanku Allah mai tausaya muku ne dan haka haramun ne mutum ya ce zai yi irin wannan su wato undumbala ya jefa kansa cikin halaka don ya je ya samu wata rayuwa wacce ita ma tautari tana zama halaka ce gare shi koda ba mutuwa ba to zai gamu da mutuwar addininsa da mutuwar zuciyarsa Allah ka kiyashe mu
amin Lone ke cewa menene hukuncin layyar da aka yi ba tare da an baiwa kowa naman ba mutum ya tasa abinsa a gaba ya cinye shi kadai
to layyarsa ta yi kuma ya yi ruwa ba haka ya dace ba layyarsa ta yi layyar ita ce ka yanka abin layyarka wanda ya cika sharuɗa bayarwar kuma wannan wani abu ne da ake so ka yi la ce fa kulu minha wa atimul ba'is al faqir ku ci daga wannan abinda kuka yanka na layya, kuma ku ciyar da wanda yake matalauci fituk, wanda ba shi da abinci, ba shi da abin yankawa. To kai layyar tayi, amma kuma kai ruwa baka bayar ba, wanda ba a cewa layyarka bata yi ba dan baka bayar ba.
Wannan yake cewa malami, menene matsayin addinin musulunci game da ilimin sararin samaniya da kuma hasashen yanayi, sannan ya halatta mutum ya karanci wannan fanni domin ya rika sanar da mutane idan akwai wani hasashe na wani ibtila'i domin su guje masa?
Babu laifi, karanta ilmul hay'a ilimi ne mai asali, ilimi ne mai kyau. Allah subhanahu wata'ala ya sanya da rana da wata da taurari domin su zama abin da za a yi lissafin shekaru, a yi lissafin kwanaki. Wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah subhanahu wata'ala ya ce shine wanda ya sanya rana ta zama haske mai cin gashin kansa, wata ya zama mai haskakawa da yake samun hasken sa daga rana, wal qamara nuran wa qaddarahu manazila, kuma ya kaddara wannan wata ya zama yana tafiya ne a cikin manziloli nashi, li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, yace dan ku san adadin shekaru da kuma lissafi, lissafin shekara ku san wannan. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ja'alna al-layla wan nahara ayataini famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsira litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah subhanahu wata'ala yake cewa muka sanya ayoyi guda biyu, wato rana da wata, famahawna ayata al-layli, sai muka shafe ayat dare yayin da duhu ya zo, waja'alna ayatan nahari mubsira, muka sanya kuma ayar wato dare abin ayar yini ta zama mai haskawa, lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, Allah ce yayi haka ne dan ku san adadin shekaru da kuma lissafi. Saboda haka wata da rana a sama, Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce su da irin tafiyar da suke yi domin a san wannan. Ubangiji ya ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, Allah ya sanya alamomi na gane hanyoyi, sannan kuma da taurari nan ma suna iya gane hanyoyi. Saboda haka wannan ilimi ne wanda tun kafin zuwa musulunci Larabawa sun shahara da shi, sun san shi, sannan musulunci ya zo ya tabbatar da shi, ya tabbatar da wannan hisabi, duk da cewa akwai inda ake amfani da hisabi, akwai inda ba a amfani da hisabi, kamar abin da ya shafi tabbatar da ganin wata da sauransu. Kuma ilimi ne wanda yake da dikka sosai, wato abubuwan da yake dauke da su da yawancin su suna faruwa, musamman ma idan masana abin suka yi hasashe, to za ka ga abin kuma ya tabbata. Ibn Taymiya yana cewa da wahala ne kaga malaman falaki sun hadu akan wani abu kuma bai tabbata ba, domin a ilimi ne da yake da ka'idoji, kakiya ka'idojin sa shikenan, ba wai cikin al'amarin sanin gaibu bane. Wato kamar kasancewa yau Lahadi gobe Litinin, idan ka san cewa yau Lahadi gobe Litinin, ba a cewa ka san gaibu, daman an san yaya Litinin take kasancewa bayan faduwar rana, dare ya zo, alfijir yake to gari ya waye, shikenan Litinin ta zo. To haka nan shi ma ilimin yake, abubuwa ne waɗanda aka sa su na tafiyar taurari a sama, yayin da ya zanta mutum ya san wannan zai iya sanin cewa abu kaza zai iya faruwa, musamman ma abin da ya shafi iska da hadari da saukar ruwa da khusufin rana da khusufin wata da sauransu. Duk malaman musulmi sun yi bayanin su a cikin littattafai, wa yawancin su ma suna karanta su a wancan lokaci. Za ga cewa kana karanta labarin malami, zaka je yana an ce ya karanci ilmul hay'a, shi ilmul hay'a shine wannan ilimin sararin samaniya din da kake tambaya akan sa. Saboda haka babu laifi dan ka karanta ka faɗi abin da yake cikin hasashe, illa iyaka dai su masu faɗar su san cewa waɗannan sunan alkauniya, wannan sunnoni na Ubangiji da ya sanya a sararin samaniya, da ya sanya a cikin halittunsa, sunnoni ne da yana iya canza su duk sanda ya so. Kana iya kai hasashen ka ga alamun su tabbatar maka da abin, kuma Allah ya canza abin ya ki faruwa, wannan yana yiwuwa. Yanzu kamar misali, Allah subhanahu wata'ala ya sanya rana tana hudowa ne daga gabas ta faɗi yamma, wanda ita ce sunnar Allah da muka sani, kuma haka take ta gudana tun lokacin da Allah ya yi rana a sararin samaniya, tana fitowa ne daga gabas ta faɗi yamma. To amma akwai sanda za ta fito daga mafaɗarta, lokacin da Allah subhanahu wataala ya zo haka shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na ainihin alamomin tashi alkiyama manya shine rana za ta fito daga mafadarta kaga anan sunna ce kauniya amma ta canza saboda haka Allah ya ga dama ya canza ta kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wanda aka tsare masa rana har yayi sallar asar sai Annabi Yusha alaihi salam aka dakatar da rana har yayi sallah kaga dakatar da rana ci gaba da tafiya wanda ya saba sunna kauniya amma Allah ya ga dama yayi haka saboda ita sunna kauniya takan iya ta canza saboda wani dalili Allah yana cewa iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar azaba na Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya tsage gida biyu an san cewa wata yadda muke ganin shi gashi haka yake fitowa dunkule haka yake gamawa amma kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana cewa ya tsage don haka dan ka hasashi abu kada ka zata cewa dole hakan abin sai ya faru babu makawa sunnar Allah kauniya tana canzawa in Allah ya ga dama zai canza ta don haka kana iya hasashi dukkan alamu su nuna cewa za a yi ruwa kuma sai ya zanto ba a yi din ba alamun duk sun tabbata za a ruwa zama ba zai sauka kuma sai zon bai sauka ba wannan Allah yana riga dama yi wannan shi yasa masu karanta abubuwan da ya shafi hasashe a kafofin watsa labarai da Allah su rika cewa da yardar Allah ko da izinin Allah ko insha Allah su dinga danganta abin zuwa ga Allah ba kamar wasu in suna yi ba kamar arna kaba ba musulmi ba za a yi kaza shikenan maganar tauci iya kamar an sun zauna da Allah akan tebur ya ce musu zan yi kaza din nan ba makawa ba ce ƙarya ake faɗa ba to amma a sani cewa da izinin Allah abin yake faruwa zaka ga masu hankali cikin su za su ce za a yi abin hadari za a yi yayyafi amma zaka sun ce da yarda Allah to wannan daidai suke yi kuma haka ya kamata kowa ma yayi
to sai wannan yake cewa mallan ya rabu da matarsa sai ji cewa a shirance ita take da haƙƙin riƙe yaran su don haka sai yaran suke tare da ita shi kuma yake ba su kuɗi kowane wata yace amma mallan gidansa akwai matsalar tarbiyya kuma ba sa kula da karatun su duk da yana so wato yaran su samu ilimi na gari yayi musu magana akai amma kuma abin bai canja ba shi ne yake cewa mallan idan ya karbi yaran a wajenta saboda hakan yayi laifi ne a shirance
a ita hadana tana da dokoki wato renan yaro musamman idan aka samu rabuwa tsakanin miji da matarsa akwai ka'idoji wanda da su suke hukunta waye ya kamata ya rike renan yaran nan ita ce koshi a ce idan ba ta yi aure ba ita za ta rike su ko bayan sun yi wayo a ba su zaɓi ubansu za su zauna da shi ko kuma uwarsu to amma wannan yakan iya canzawa idan akwai wasu dalilai waɗanda za su sa ya zanto an canza musamman abin da ya shafi maslahar yaran idan ya zanto uwa ke rike da yaro amma yaro zai iya shiga cikin wani hatsari ko saboda rashin kula da lafiyarsa ko ba su ci da sha ko kula da tarbiyarsa ko karatunsa to alkali yakan iya canza renan yaron daga gurin wannan da take hannunsa wato uwarsa zuwa ga ubansa ko zuwa ga dangin ubansa idan babu uban saboda haka idan ya zanto uba ne shi ma haka yake rike da yaro idan to akwai matsala a wajen rike yaran baya kula da tarbiyarsa baya kula da cinsa da shansa da lafiyarsa ko da karatunsa shi ma ana iya karbewa a dawo da shi wajen uwarsa idan ya zanto wannan shi ne maslahar yaro sai sauraka idan har ya zanto yaro wato maslahar shi za ta shiga cikin hadari yayin da yake hannun uwarsa to alkali zai iya hukunci akan a dawo da yaro zuwa ga mahaifinsa domin ya kula da shi
sai wannan shi kuma yake cewa sunansa Nasiru Musa daga Babura menene matan da suke ake sakin su saki daidai har uku amma su ci gaba da zama su ce zaman iyayen su suke har tsawon shekaru a gidan mijin ya matsayin wannan zaman yake
in ba ci ta aka yi mata saki uku to a ka'ida ba ta da ciyarwa ba ta da sukuna wannan shi ne zuwa a hadisin Fatima bintu Qais a cikin Sahih Muslim a cikin cewa mijina ya sake ni saki uku Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa min wato bai bani haƙƙin ciyarwa ba bai bani haƙƙin zama ba saboda matar da aka yi mata saki uku ko saki na uku to ba ta da haƙƙin ciyarwa akan mijinta ba ta da kuma haƙƙin wajen zama akan mijinta idan shi mijin ne ya ga dama ya sayi gida ko ya ware gida ya ce ki je ga wannan gidan na baki ki zauna wannan shikenan shi gida amma ba dai ba ta zauna a gidansa a matsayin wai tana tare da ƴaƴanta ba wannan babu shi a musulunci sai dai ko wata kila a gargajiya amma dai a musulunci ba ta da wannan dalilin zama ta ce zaman ƴaƴanta take kuma irin wannan wasu lokaci fitintunu suna shigowa saboda in yanzu tana zaune da shi shi ita dai ba matarsa bace babu kuma maganar aure tsakanin su in ba ta je ta yi wani auren ba to amma shedan zai iya shiga tsakanin su musamman ba jin cewa sun saba da juna kamar ji suke yi kamar dani sai yasa ta tashi ta kwashe kayanta ta samu wani guri ta koma can gefe wannan shine abin da yake shari'a amma ba ta ci gaba da zama da sunan yaya ba
sai tambaya a karshe da zamu dauka wanda yake cewa shimalan ya halatta ko kuma ya halatta mutum da yake kusa da masallaci ya buli man jami'i daga gida kuma kofar gidansa saboda yana da matsalar ciwon kafafuwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman la salata liman khalfa as-saf illa fi as-saf babu sallah ga wanda yake bayan sahu sai a cikin sahu mutumin yazo ma masallaci amma ya ki shiga sahu ya tsaya baya ki shiga sahu annabi ce bai da sallah so balantana wanda bai ma zo masallacin ba balantana ai maganar shiga sahu yana daga gidansa wanda baya da sallah saboda ita sallah ko dai kana da ikon zuwa masallaci ka zo ka shiga sahu ayi sallah da kai ko baka da ikon zuwa masallaci shikenan sai kai sallar ka kai kadai shi yasa mata aka ce wa biyutuhunna khairul lahunna su yi sallah a gidajen su yafi musu kaga koda suna jiyowa ba za su biyo limanta haka ba wanda ya ci albasa ko wanda ya ci tafarnuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya zo masallacin kuma ba ce ka bi sallah daga nesa ba bai ce ka zo ka tsaya daga baya ba ai yana iya zuwa annabi ya ce kar ka shigo sahunmu in ya zo masallaci sai ya tsaya daga can baya yana gano abinda liman yake yi da mamu yana bin su to amma annabi sai ya ce kada ma ya kusanto masallaci ma'ana ya sallasa a gida ba wuce aka kai sallah ba amma kada ya zo masallaci ya yi sallah a gida saboda haka idan ciwon kafa ba zai barka je masallaci ba ko wata larura sai kai sallar ka a gida wannan shi yafi ba ka yi karka bin masallaci daga gidanka ba
to malai lai sakar alkhairi masu sauraron mu duka da wannan muka kai karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatawinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.